أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما تسرارمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى كسن شوى تاردكم تشكواني سابا شرنا فتوين رحمة شرن ليكي باكو داما دوما ألكو رتنبريون كون عند أسكشا في أديني درايوة زوا كمالا دوما سام بفتا كما أنا يأكو مندى تاقنين تنبري تشكواني شريني ta hanyar aiko da rubutaccen saƙon text ko kuma saƙon WhatsApp a kan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Asabar ne 16 ga watan Sha'aban na shekara ta 1443 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da wato 19 ga watan Maris na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kenan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Jidar Safan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akamakallah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وما سو كلم ودسول علم وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكوان التكة لنسك لجي مسامكم إن شاء الله أتكم وتامي البركة وتامي الفرمة وتامي درجة وتن أزم رمضان ونوتا tai daga cikin kyautar da Ubangiji subhanahu wataala ya yi wa wannan al'umma ne, ya farlanta musu yin azumi a cikin wannan wata, ya kuma sanya albarkatu masu yawa a cikin wannan wata. Ya zanto a cikin wannan wata Ubangiji subhanahu wataala yana kusantar bayinsa, yana musu gafara, yana musu afuwa, yana karɓi ayyukansu na kyawawa da suka yi, yana kuma gwagwa wato ninninka musu ladaddakin ayyukansu. Babu shakka Ubangiji subhanahu wataala ya bamu labarin cewa wannan wata ya farlanta mana azumtarsa saboda mu samu takawa, wato mu samu kusanci da Ubangiji subhanahu wataala ta hanyar aikata kyawawan ayyuka na wajibi da kaucewa abubuwa na haramu da Ubangiji ya hana mu. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله يقول إن سكي إيماني أم فرلن تامك وأزمي كمان إن أك فرلن تام وإن سكي قباتيكو دومينكو سامتك أواه. الله سبحانه وتعالى يفهم العبارة شواء إنكو أنكينك إذن دقاقوه باما سيوابا دن أنونا من شواء Ubangiji subhanahu wata'ala mai tausayi ne ga wannan al'umma, bai dora musu abin da ya fi ƙarfin su ba, wanda ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah baya dora wa wani rai sai abin da zai iya, ya ce ayyaman ma'dudat, yan kwanaki ne ƙididdigaggu, domin ba sa wuce kwana 29 ko kuma kwana 30. Ubangiji subhanahu wata'ala duk da kwanaki ne yan kaɗan, ya dubi masu uzuri wanda suke da uzuri a cikin wannan yanayi, a cikin wannan azumi, a cikin wannan wata. Ubangiji subhanahu wataala ya musu rangwame, man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, wanda duk yake mara lafiya daga cikinku ko yana halin tafiya, to sai zai iya shan azumi ya biya a wani lokaci daban. Don haka Ubangiji subhanahu wataala ya yi rangwame ga waɗanda suke da uzurruka da ba za su ba su damar yin azumi ba ko za su yi shi cikin wahala, cewa suna iya shan azumi amma su biya a wasu kwanakin na daban. Daga cikin waɗannan da suke da uzurruka akwai wanda yake mara lafiya ne, ba shi da lafiya, to wannan an ɗauke masa yin azumi, matuƙar dai idan ya azumi ɗin nan zai shiga ta zai sha wahala ko ma ba zai iya yi ba gaba ɗaya, to wannan sai ya sha azumi don ya so daga baya in Allah ya bashi lafiya sai ya raba abin da ya sha. Haka nan wanda yake kan yanayin tafiya, an masa rangwame zai iya aje azumi musamman idan ya zanto zai sha wahala a cikin tafiyan nan, wato zai sha wahalar azumi a cikin wannan hali na tafiya. Idan ya zanto babu wahala tare da shi zai iya yin azuminsa, to babu laifi ya yi azumin. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi azumi a halin tafiya, ya kuma sha a halin tafiya, kamar yadda sahabbai sun yi azumi, wasu sun yi azumi a yanayin tafiya, wasu kuma sun ajiye a yanayin tafiya. Amma da zarar ya zanto yin azumin zai wahalar da shi, zai jefa cikin wani yanayi mawuyaci, to ba ya halatta yi wannan azumin. Annabi yana cewa laysa minal birri siyamu fi safar, baya daga cikin kyawawan ayyuka mutum ya azumi a halin tafiya. Malamai suka ce ana nufin ga wanda zai shiga cikin wani matsatsi ko wani mawuyacin hali amma ya dage sai ya azumi, to wannan baya daga cikin ayyukan alkhairi. Dalilin faɗar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar, akwai wanda aka gaya masa yana azumi, mutane sun taru a kansa ana ta masa inuwa saboda wahalar da yake ciki, aka gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne ya faɗi wannan zance. Shi yasa malamai suka ce kaga wannan ana nufin mutumin da zai sha wahala baya halatta ya azumi, amma wanda baya wahala a tare da shi, kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Hamzatul Aslami, ya ce ya Rasulallahi ina yawaita tafiye-tafiye, yaya in yi azumi ko ka in yi? Annabi ya ce in shi ita fa sum wa in shi ita fa aftir, in ka ga dama ka yi azumin ka, in ka ga dama ka aje azumi. Wato in kana halin tafiya kaga za ka yi azumi, shi kenan ka yi azumi, in ka ga ba za ka iya ba ko kuma zai wahalar da kai ko kuma dai kana son ka yi amfani da wannan rukhsar, kana iya aje azumin ka. Saboda haka yin azumi a cikin halin tafiya ba mataki ɗaya ba ne, akwai matakin da yake zama haramun ne. Wato ga wanda zai shiga wani mawuyacin hali wanda baya halatta ya shiga ya yi azumi, an haramta masa yin azumi a cikin wannan yanayi domin jefa kansa ne cikin halaka. Akwai wanda zai iya yi ba zai jiga tashi ba, amma dai in ya yi ɗin zai ɗan sha wahala ko da ba ta kai shi can da nisa ba, to wannan makaruhi ne azumi. Akwai wanda shi kuma azumin ba zai zama masa komai ba don ya yi, to wannan yana da kyau ya yi, wato yana da kyau sahabi ne ba ya yi azumin domin ya samu yin azumi a cikin wannan wata mai alfarma, kuma ya gaggauta ayyuka na alheri. Ana son aikin alheri ka gaggauto shi ka jinkirta shi, domin rai a hannun Allah yake ba a hannun ka ba. Saboda haka Ubangiji ya yi rangwame ga waɗannan, sannan Ubangiji subhanahu wataala ya ƙara yin rangwame ga wasu waɗanda suka kai wani yanayi da ba za su iya yin azumi ba saboda tsufa. Alallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, Allah ce ga kuma waɗanda za su iya yin azumi da wahala, kuma waɗanda suka tsufa za su azumi amma za su sha wahala matuƙa, to waɗannan fidyatun ta'amu miskin, kaga su ba za a ce su rama ba tunda sun riga sun shiga wani yanayin da babu mutum a dawo baya, kuma ba kamar mara lafiya ba da ake sa ran zai warke a ce to ya rama in ya warke. Su wani tsofaffi ne sun riga sun kai wani zango na rayuwa da babu kuma komawa baya, to wannan sai su ciyar da miskini, sai su ba da fidya. To haka nan ga wasu waɗanda suke da wata larura, su ma ba zato ba za su iya yin azumi ba, kamar matar da take da ciki ko take shayarwa. Matar da take da ciki ya zanto azumin da za ta yi da halin ciki din nan zai wahalar da ita ko ya wahalar da ɗan cikinta, wato abin ya zanto akwai wahalarwa gare ta matuƙa, akwai ko kuma akwai jiwo wa ɗan cikin tsoro saboda zai rasa abinci isasshe da zai yake samu daga jikinta, to wannan shi ba an mata rangwame ta sha azumi. Malamai sun yi saɓani idan ta sha azumi saboda abin da yake cikinta ko kuma saboda ita lafiyarta, yaya rankwanta zai kasance? To wasu daga cikin malamai suna ganin cewa idan ta sha azumi saboda lafiyarta ita, saboda ba za ta iya yi ba, to wannan za ta rama, idan kuma saboda abin da yake cikinta ne, to wannan za ta ciyar bayan ta rama, wato bayan ta rama kuma za ta ciyar saboda ta yi ta sha azumi saboda maslahar ɗanta ne ba maslaharta ba. Amma idan ita ce ta ji wa kanta tsoro saboda wahalar da take sha, ta sha azumin ba wai saboda ɗan cikinta ba, to wannan za ta rama ne kaɗai, domin sun shigar da ita cikin waɗanda hukuncin marasa lafiya, mun kana min kun bari zan, yanzu kamar mara lafiya ce wanda lafiya in ya sha zai rama ne, saboda haka suka ce ita ma za ta rama. Wasu sun yi wannan kashe-kashen, wato mace ta sha azumi saboda karan kanta, su suka ce ita wannan za ta rama ba sai ta ciyar ba, idan kuma ta sha saboda matsalar jaririnta ko dai cikin da take dauke da shi ko kuwa cikin jaririn da take shayarwa, to wannan suka ce ita kuma za ta rama sannan ta ciyar. Amma dai maganganu mafi ya karfi akwai mazhabar Ibn Abbas da yake cewa idan mace mai ciki ko mai shayarwa ta sha azumi to za ta ciyar ne, ba za ta rama ba. Akwai kuma mazhabar da take cewa idan ta cika ko ta sha saboda ciki ko haihuwa to ita kuma za ta rama ne, ba za ta ciyar ba. Saboda haka manyan mazhabobi ko mafi karfi wato a shaharar mazhabobi a game da wannan kauli shine mazhaba guda uku, ko dai a ce ta ciyar ta rama, ko ta ciyar ba sai ta rama ba, ko ta ciyar ba sai ta rama ba, wannan ko ta ciyar ta rama, ko ta rama ba ta ciyar ba, ko kuma ta ciyar ba sai ta rama ba, wato waɗannan kauli guda uku. Sai kuma kaulin da yake rarrabewa tsakanin maslahar ta da kuma maslahar yaranta ko jaririnta ko abincikinta. Faɗakarwar da nake so in yi a nan shi ne ga mata masu ciki ko masu shayarwa. Da yawa daga cikinsu musamman a waɗannan lokutan sukan yi sakaci ƙwarai da gaske dangane da azumi. Daga zarar mace tana da ciki sai ta shangwaɓe ta ce ba za ta yi azumi ba, ita ba za ta iya ba. Ko tana shayarwa kawai sai ta ƙi yin azumi, ta ce ai shayarwa take. Babu inda aka ce da ciki da shayarwa abu ne da zai sa kawai a fasa yin azumi, ba kamar al'ada yake ba. Al'ada idan ta zo mace wannan ba za ta yi azumi ba. To ciki da shayarwa ba haka suke ba, ta yadda in mace tana da ciki kawai shi ke ta sha azumi, ko tana da shayarwa kawai ta sha azumi, a'a. Ana ba ta rangwamen ta sha azumi ne idan da larura, wata larura da ta faru ko aka hango ta ko a asibiti aka gaya mata cewa akwai larura, akwai kina da rashin isasshen maman da za ki shayar da ɗanki, dole ne zanto kina cin abinci kaza kaza, wataƙila ma a ba ta wasu dangogin abinci da za a ci, shi za ta riƙa ci saboda yaron ta ya samu maman da zai sha ko yana buƙatar mama sosai. To kaga a nan ana shiga wata larura ce, ba kowace mace ai take shiga kuma wannan larurar ba. Saboda haka akwai matan da ciki na farko abin nan watannin farko na ciki ba sa abin nan. Wasu kuma a na farkon ne suke yawan laulayi, ɗan kwana biyu ba sa manani suna koma normal. Akwai kuma waɗanda daga farkon cikinsu har ƙarshe za ka ga cewa alhamdulillahi ba sa samun jigata, suna ci gaba da abubuwansu. To amma yanzu kusan mata suna so su zama abu guda ɗaya kawai, duk wata mace ta ciki sai ta shan wata miƙi ƙafa, azumi ya zo a yi ta azumi, ta ce ita a yi ciki gare ta ba ta yi azumi ba. Ko tana shayarwa ta ce ita shayarwa take, kuma daga baya su tana maganar ga wani azumin ya zo, wancan azumin ba ta yi ba, ciyarwa za ta yi ko rama za ta yi ko dubi za ta yi. Wannan ba haka ya dace ba. Azumin nan wata alfarma ce ba ƙarama ba, kowa so yake ya zo don a ci wannan kasuwar da shi, a samu wannan kasuwar lahirar a ci da shi. Bai kamata ke bayan wannan watan ya riske ki ba, kina da ranki da lafiyarki, kawai ki miƙe ƙafa a ita cin wannan kasuwar Ramadan ɗin, ke kina ciye-ciyenki saboda kawai kina da ciki. Ina ga wannan in kika yi haka ba ki yi wa kanki gata ba, ba ki taimaki kanki ba. Mutane so suke yi su samu dama, wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su dama halartar wannan watan saboda su yi wannan ibadar su samu alherin da ake samu. Ke kuma gashi Allah ya ba ki damar kin samu kanki a wannan lokaci, amma kuma mun ke amfani da wannan damar ki more ke ma ki samu garabasar da ake samu, sai kawai ki miƙe ƙafa ki ce ai ki gare ki ko kina sharba ki kin azumi. Akwai wahalar da take sawa a yawo a yi wa mutum sauki da rangwame, kamar yadda aka sani ka'ida ce daga cikin ka'idojin musulunci al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, sanda aka samu ya zama da wahalarwa da jigatarwa to yakan samu rangwame na shari'a a cikinsa. Wannan ka'ida ce da take shiga cikin komai na shari'a, duk wani abin da zai zama akwai takuruwa, akwai matsuwa, akwai wahala, to shari'a takan ba wa mutum rangwame, kamar misali matafi ko mara lafiya da aka ce su sha su abin nan, saboda akwai haraj zai iya gamuwa da wahala da abin da aka ce to aji aka ba shi dama ya abin nan, kamar mutumin da yake cikin matsuwa ba shi da abinci yana neman halaka yana neman mutuwa aka ce ga mushi aka ce ya ci, saboda a fitar da shi daga cikin wannan matsuwar ko cikin wannan damuwar. Abubuwa da yawa wanda musulunci ya zo da su wanda suna shiga ƙarƙashin wannan ƙa'ida al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, amma ba wai ana nufin cewa dukkan wata irin wahala ba ko yaya take shikenan kuma sai ka miƙe ƙafa ka ci kana neman sulhi. Wahala hawa ce, akwai wahala da take ta al'ada, wato wahala ce normal da aka saba da ita, duk wanda zai yi azumi ba za su zama ɗaya da wanda ba zai yi azumi ba, dole wanda zai yi azumi zai ɗan ji rauni, zai ɗan ji gajiya, zai ɗan ji kaza, zai ɗan ji kaza, wannan wani abu ne na al'ada dole ana samun sa. Mutumin da za a ce tashi ya tafi hajji, dole a cikin tafiya hajji da aikin hajji akwai wani abu na wahala, akwai wani abu na wahala don a wancan lokacin ana hawa abun hawa a haura kuma a kama hanya a yi kwanaki masu yawa ana tafiya, lokaci a haɗu da hatsari a haɗu da tsautsayi a haɗu da yan fashi a haɗu da waye a yi waye, amma duk da haka dai aka ce su tafi tafi hajjin, a cikin aikin hajjin nan kai kawo ne da zirga-zirga tun daga ɗawafi sa a yi a je a Mina daga nan a wuce Arfa a dawo Muzdalifa a dawo a yi jifa a yi waye, ayyuka ne dai wanda dole jiki sai ya girgiza ya jigata, amma duk da haka ba a ce an sauta wa mutane aikin hajji ba a ce ba sai sun yi ba tunda akwai wahala, saboda wani wahalar haɗe take da aikin ba zai yi ba a yi aikin ba tare da a sha wannan wahalar ba, kamar a ce ka tashi ka tafi masallaci sallah dole ka fi yadda za ka yi ba daidai take da wanda bai ci ko ina ba yana zaune, wannan irin wahalar da take tare da tafiyar ce juma'a in ta zo dole mutum namiji lafiyayye wanda yake cikin gari ba ya da wani uzuri ya tashi ya tafi masallacin juma'a, idza nudiya lis salati min juma'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bay, kaga anan dole dai akwai wata irin wahala ko ya take da za ta dan gitto ko za ta hadu da wannan aikin, amma ba a ce a fasa yi ba saboda wannan wahala, to akwai wahalar da take tare take da aikin, wato wahala ce adiya wanda za ka ce normal ce, to irin wannan ba ita ce ake cewa tajlibu at-taysir ba, na ce in akwai wata wahala ko ya take shikenan ka miƙe ƙafa ka ce kana neman sauki, a'a sai wahalar da take ta wuce al'ada ta wuce iyaka wacce za ta iya shiga da mutum cikin wani yanayi, kamar mutumin da ya kazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi har ana masa inuwa mutane sun taru a kansa saboda ganin halin da ya shiga ciki, haka wannan bai halatta a bar shi ya ci gaba da wannan ba, to irin waɗannan wahalhalu da suke ƙaruwa a kan mutane, to hakanan mace mai ciki ko mai shayarwa in ya zanto za ta iya yin azumi, yadda dai za ta ɗan ɗara wacce ba ta da ciki wahala ko za ta ɗara wacce ba ta shayarwa ɗan jin wani abu, amma dai ba zai shiga ta ta ba zai fitar daga hayyacinta ba zai sa ta wani yanayi mai wahala ba, to sai azumin cewa an tasumu khairul lakum cewa allazina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin wa tatawwa akhiran fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum kuntum ta'lamun, ce ku yi azumin shi yafi muku alkhairi, ku yi azumin yafi ku aji, a farko shari'a da farko sa farlan ba wato kafin a farlan ta azumi an bar azumin zabi ne ga mutumin da zai ke ga zai yi ko ya bari, tun ya yi in ya ga dama ya bari ya ciyar a madadin azumin, ko ka yi azumin ko ka ciyar, da haka farko aka fara shar'anta azumin, daga baya Allah a ciki kuma Allah yake cewa wa anta sumu khairul lakum, wanda zai yi azumin ya fi wanda zai bari ya ciyar, to haka a kowane yanayi in dai har za ka iya azumin to kai azumin ya fi a ce ka zauna ka canta ke ba ka yi ba, saboda haka ina ƙara jan hankalin mata su daina wannan al'adar tasu na duk sanda suke da ciki su ƙin azumi ko duk sanda suke shayarwa su ƙin azumi kawai saboda ganin suna shayarwa ko suna da ciki, ba wai don azumin tabbas wahalar ta kai wahalar da ba za su iya yi ba, ne za su iya yi ko da akwai wata wahala ɗoriya a kan a ce ba su da ciki amma za su iya jure mata, to gara su yi wa an ta sumu khairul lakum su yi azumin ya fi musu, iyayenmu mu ba mu tashi muka san iyayen mu suna shan abin saboda suna da ciki juna biyu ko suna da ko suna shayarwa ba ya aka yi su suke iya yi amma na yanzu kowace mace shan ta kafa ta ce kuma sai daga baya azumi ya zo wani azumin ya zo kuma su tafatawa yanzu ya za su yi ga wani azumin ya zo can wancan suna da ciki ga wani azumin ya zo kuma yanzu tana shayarwa to yanzu ya za ta yi kaga wannan duk inda an fahimci cewa shi rangwame da aka bayar rangwame ne an ba da shi don kada a fada cikin wani yanayi matsananci ba wai cewa akai kawai duk wacce take ciki ba ko take shayarwa shi ke na ta azumi inda an fahimci haka duk ba za a zo a fada cikin wani rudin ba saboda haka yana da kyau mata su kula da wannan a yi kokari a yi azumin nan ya fi alkhairi sai dai idan ya zanto tabbas akwai larurar da za ta hana a yi wannan kuma daruratu tuqaddaru biqadariha sannan almashaqqatu tajribu at-taysir sai a samu sauki a samu rangwame idan mace ta sha za ta rama ne ta rama kuma za ta ciyar ne kamar yadda wasu ke gani a ciyar to sai ta ciyar.
Malalai saka da alkhairi tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam a musulunci ya halatta mutum ya ce ba zai dauki azumi ba har sai ya ga wata da idansa duk da cewa an ba da umarnin cewa an ga watan.
Ba inda musulunci ya ce kowa sai ya gani da idansa musulunci bai faɗa haka ba inda an faɗa haka to da yawa mutane ba su yi azumi ba don masu gani da idan nasu ɗan kaɗan ne wanda su suke ganin watan ba ɗan kaɗan ne marasa gani da idan nasu su suka fi yawa duk yawanci ana yin azumi ne da ganin masu gani shi yasa annabi ya ce sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi ku yi azumi don ganin sa kuma ku aje don ganin sa wato idan an gan shi ku yi azumi idan an ga watan shawwal ku aje azumi saboda haka idan ru'ya ta tabbata wato gani ya tabbata daga waɗanda ake dogaro da ganin su shikenan sai kai azumi wannan shine abin da shari'a ta zo da shi ko dai gani aga wata na Ramadan ya tsaya ta yadda za a samu shaidu akalla guda biyu fa in shahida shahidani fa sumu aftiru nabi ce in shaidu biyu suka ba da labarin sun gani ku yi azumi ko suka ba da labarin sun ga shawwal ku aje azumi bayan aka samu guda biyu suka ba da shaida waɗanda amintattu ne yardaddu ne an yarda da su suka aka tabbatar da ingancin ganin watan nasu shikenan kowa zai dole ya azumi ana shine faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wanda yake ma'anar wanda duk ya halarci Ramadan watan Ramadan ya halarce shi falyasumhu to ya azumce shi saboda ka lokacin da aka tabbatar da ganin wata to ka halarci Ramadan ko da kai baka gani ba to kai kana daga cikin wanda suka halarci watan Ramadan din falyasumhu to ya azumansa domin ka ce kowa sai ya gani to makaho fa ya za ka yi da shi shi baya gani ma gaba ɗaya shi kenan shi an ɗaure ɗan sauke masa azumi saboda haka ba sharaɗi ba ne sai kowa ya gani da idansa ko ku a'a mutum ya keɓance wasu mutane ƙayyadaddu ya ce sai in su ne suka ce sun gani ko ya keɓance wata ƙungiyarsa ya ce sai in ƙungiyarsa su suka gani in ba ɗan ƙungiyarsu ba ne ba zai yi ba wannan duk baya daga cikin shari'a saboda haka kuma shi azumi tabbatar da ganin wata ba a hannun kowa yake ba a hannun shugaba yake na musulmi duk kuma inda musulmi suke dole a samu shugaba ba za a taɓa zama karasufi ba don laifi ne a zauna karasufi dole akwai shugaba to shi shugaba kuma shi ne aka ɗora wa alhakin tabbatar da ganin watan ko kuma rashin ganin watan kai cewa kai ka yi biyayya a nan ka yi biyayya saboda haka idan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaba na kowa da kowa in aka tashi ba da labarin ganin wata shi ake zuwa gayawa ba a zuwa gurin sayyidina abubakar ba a zuwa gurin umar ba a zuwa gurin usman shi ake zuwa lokacin sayyidina abubakar gurin abubakar radiyallahu ta'ala anhu ake zuwa a faɗi ganin wata shi kuma ne zai yi bincike tabbatar sannan ya ce a yi abin nan amma ba kamar yadda wasu yanzu suke so ba kowa shi yanzu ya zama authority ne a harkar ganin wata shi ma hukuma ce zai ce ai mu mun gani ya ba za a tashi da azumi ba a'a in haka ne kowa sai ya kafa tashi hukumar ko kuma duk kowa kowane gida sa mai gidan ya zama shine shugaban ganin watan gidan ko wata kowace unguwa shikenan a yin ɗaiɗaita kuma haɗin kan musulmi saboda haka idan aka ce shugaba ya tabbatar da ganin wata shikenan in kuskure aka samu kai ka bi shari'a da ka bi shi an samu kuskure ba akan ka yake ba kuskuren inda ganganci yake yin kuskuren wannan shi ya shafa in kuma kuskure ne wanda ba na ganganci ba wannan kuma za a iya samun shi a ko'ina ko'ina za a iya samun kuskure saboda haka ba daidai ba ne wasu mutane su mai da kansu cewa su sun gani ya ba za a yi ɗaukar azumi da ganin su ba wannan ba hujja ba ce in haka ne kowa sai ya dage ce shi da ganin su za a yi azumi idan mutum ya gani malamai za ka ga a cikin littattafan fiqhu suna magana idan mutum ya gani shi kadai ma'ana ba a karɓi shaidarsa ba to yaya zai yi ya yi azumin ko kai ya yi in lokacin ajiyewa ne ya ajiye ko kai ya ajiye za ka ga ana tattauna wannan magana a cikin littattafan fiqhu me take nuna wannan yana nuna cewa ba dole ba ne in ka gani sai an ɗauki maganar ka an yi aiki da ita kuma ba dole ba ne in ka gani sai kowa ya yarda da ganinka ko kuma dole sai ka jawo wasu ra'ayin sun bi ganinka shi yasa suke tattauna magana wasu su ce zai iya dole ya bi jama'a ko da shi ya gani dole ya bi jama'a wasu suka ce a'a a bambance tsakanin shigar azumi da fitarsa in shigarsa ne to tunda har ya gani shi ya ɗau azuminsa shi kaɗai amma kai lizumta mutane amma wajen ajewa kai ya aje sai tare da mutane domin aka bude aje kofar aje azumi da kowa da ganin sa to fasikai da waɗanda daman azumin ba san shi suke yi ba kowa sai ya miƙe ce shi ai ya ga wata sai a sashi su waye gari su ce shi yansu ce ya kuke cin abinci da jama'a suna azumi su ce ai su sun gani kuma an ce duk wanda ya gani ya aje to shi yasa wasu malaman suka raba tsakanin a ɗauka akwai ihtiyati ana so kai taka tsantsan amma wajen ajewa don kayi azumi ba tare da mutane sun abin nan kayi azumi tare da mutane ba tare da suka yi idi ba kai kadai na idi ba yiwuwa mutum shi kadai idi idi ibada ce ta jama'a to wannan ba ka zama mai laifi a nan
to sai shi kuma ne yake cewa malam tambayar sa ita ce mara lafiyar da aka yi masa aikin da shan koda a lokacin azumi shin ya ramuwar su za ta kasance ciyarwa ce ko kuma yin azumi
in dai rashin lafiya ce duk wani abu rashin lafiya ramuwa ce zai ba ciyarwa ba ciyarwa ana magana ne ga wanda ba zai iya yin azumi ba gaba daya ko zai iya yin shi cikin jigata kuma ba ranar dawowa yadda yake normal kamar tsoho ko tsohuwa ko wanda yake da wata rashin lafiya da aka fitar da tsammani ba zai warke ba to kaga wannan shi kaga ba magana a ce ya rama tunda in ka ce ya rama kamar zai dawo wani yanayi kuma tsoho da tsohuwa da suka zama tsofaffi tukub ba su iya azumi ba in ka ce rama za su yi to shi za su rama tsufan ne zai janye ya dawo su dawo ba tsofaffi ba su wani sai aka ce su ciyar ko mara lafiyar da aka yi magani aka fi da tsammani ba zai iya ba to shi ma kaga wannan wanda aka yi da shan koda in ana ba tsammanin zai daya murmure ya zama kamar kowa sai ya rama
ke ita kuma wannan take cewa macen da al'ada take mata wasa yaya za ta yi da azumin ramadan
to shi dai fitar al'ada yana hana ingancin azumi duk macen da al'adarta ta zo mata ko ta ɗau azumi al'ada ta zo mata to azuminta ya lalace saboda haka ko da al'adar wasa take yi dai har al'adar ta zo ita ɗin al'adar ce ba jini ne na larura ba jini ne na istihada ba to azuminta ya lalace ana saura minti biyar a sha ruwa jininta ya zo shi kenan azumin wannan ginin ya lalace saura ka ko da wasa yake duk sanda ya zo za ka dakatar da azuminta ko azuminta ba ya tsaya shi da kansa in ya ɗauke ta yi tsarki kafin hudu a alfijir ta yi tsarki kafin alfijir ya hudu da in sai bayan hudu a alfijir ta yi tsarki shi ma kaga wannan yinin ba ta same shi ba amma in kafin hudu a alfijir ta yi tsarki to za ta yi sahur ta ɗauki azumi
ke ita kuma da take cewa malam ana binta azumi ne tun kafin ta yi aure amma kuma ta manta ko nawa ne ake binta a yanzu ta kai shekaru masu yawa shi zai tambayar waya za ta yi
to sai ta yi har ta ji a ranta cewa yanzu tana sa ran ta biya azuminta wato inda mutum ake bin shi wani abu na ibada wanda bai san adadinsa ba to sai yawai ta yi har dai ya fara jin a gamsuwa a zuciyarsa cewa to yanzu dai ya biya wannan azumin.
To masu kallonmu kuna tare da shirin Fatihur Rahma ne daga nan gidan talabijin Rahma, kuma muna tare da shi malaminmu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalewo, babban malamin tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kanon Kano, wanda kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma dai kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri domin samun mafita kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa. Za mu ɗora cikin shirin nan gaba kaɗan, ku dakace mu. Barkan mu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatihur Rahma, inda muke tare da shi malaminmu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalewo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kanon Kano, wanda kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma dai kuna dama aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa. Malamin tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda shi kuma yake cewa mutum ne ake bin sa azumi sai ya kasance bai rama ba har lokacin wani azumin ya ƙara zagayewa, kuma ga shi rashin lafiya ta kama shi a lokacin, shin ya zai yi?
Bai rama ba saboda rashin lafiyar ta ci gaba, bai samu damar rama ba har wani azumin ya zo. Shikenan zai sha azumi, in ana sa ran zai rama zai samu waraka, da ya danganta da rashin lafiyar. Wata rashin lafiyar za ka ga cewa an san irin wannan rashin lafiyar, sai dai wani iko na Ubangiji, ba samun sauki ake yi ba a bisa ga al'ada. Misali a ce cutar kansa, a ga cuta ce wacce ba a sa ran abin da ɗinta, to irin wannan kaga sai ya ciyar idan har an kai ga wannan matakin da aka fitar da ƙauna. Amma har ana sa ran zai samu sauki, shikenan sai a jira har lokacin da Allah ya ba shi lafiya, sai ya rama abin da ya sha. Shine wa'ala allazina shine man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, da mun shi mara lafiya ce aka yi ya bari ya sha ya rama a wasu kwanakin daban.
To ne kace wa yaran da ba su kai lokacin yin azumi ba, shin idan sun yi azumin za a ba su lada?
Shi yaro karami an dauke masa alkalami, na rubuta masa lada ko alhaki, shine rufi alqalamu an thalathin daga ciki an sabiy hatta yablugh. Amma dai ana koya masa aikin ibada, ga wannan da yake koya masa aikin ibada kuma yana samun lada. Shi yasa lokacin da wata ta daga yaranta wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama take cewa ya Rasulullahi ali hadha hajj, wannan in yayi hajji ta yi, yaro ne karami yana dauke da shi, ali hadha hajj? Kala na'am walaki al-ajr, ya ce in yi hajjinsa ta inganta, ke kuma kike da ladan saboda ke kika sa shi ya yi wannan aikin. Saboda haka yaro karami wanda zai iya yin azumi, in aka sai shi ya azumi, wanda ya sa shi din yana da ladan azumin, kuma shi kuma azuminsa ya yi.
To sai ne wannan sakon yake cewa malam, shin wanne ne ya fi falla tsakanin mutum ya bi liman sallar tarawih da ake bayan sallar isha'i a masallaci, da kuma mutum ya tashi sulhun ukun karshe yayi wato yi kiyamul layl shi kadai a cikin gida?
Idan mutum zai iya yi, zai iya tashi yayi sallah shi kadai a gida, to wannan tafi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa salatul mar'i fi afdal fi baytihi illa al-maktuba, salatul mar'i fi baytihi afdal illa al-maktuba. Wato mutum yayi sallah a gidansa sifulada, sai dai sallar farilla. Sallar farilla ita ce aka fi so a yi ta a masallaci, amma sallar nafila an fi son a yi ta a gida. Saboda haka in ya zanto a gida ɗin zai iya samun damar ya tashi kuma ya yi sallar, to yin ta a gida ɗin ya fi, kamar yadda wani hadisi yake tabbatarwa. Amma in ya zanto a gida ɗin ya kwanta ba zai tashi ba, ko kuma in ya kwanta ko ya tashi ba zai yadda ya tsaya ya yi sallar ba, ko kuma a baya da ma Qur'anin da zai yi karatun sallar da shi, kuma in ya ce zai yi ta maimaita abu ɗaya zai samu ƙosawa. Almuhim dai ba zai je nishaɗi ba sai in ya shiga cikin jam'i, wannan shigarsa jam'i za ta fi masa domin a nan zai yi raka'a biyu uku hudu can zai raka'a goma tare da musulmi to kaga wannan ya fi masa alkhairi sama da ya a gida saboda ya danganta da yadda mutum yake ga wanda zai iya tashi din cikin nishadi ya yi a gida to wannan sallarsa ta fi a gida sama da masallaci wanda ko ba zai iya yi ba ko ba zai ji nishadi ba ba zai ji karsashi ba karfin gwiwa sai a masallaci to wannan sai ya je masallacin ya fi masa
to ne shi kuma yake malam yaushe ne ya kamata mutum ya fara itikafi ko mutum zai iya tafiya da wayar kira yayin wannan ibada
to itikafi ana shigarsa bayan sallar maghrib bayan maghrib ake shiga itikafi kuma ana fita shi bayan asuba wannan shine magana daga cikin maganganun malamai na shiga itikafi shiga itikafi bayan sallar maghrib sannan kuma ka fita bayan sallar asuba sannan shiga da waya ba laifi bane dan ka shiga da waya wurin itikafi amma kada wayar ta shagaltar da kai da rabautar Allah musamman ma a yanzu da muka san cewa wayar nan tana kunshe da abubuwa da yawa wanda za su iya ɗauki hankalin mutum ko ba a cikin itikafi ba da man tana jan hankalin mutane tana hana su wasu abubuwa masu muhimmanci a rayuwarsu to kuma ballantana mutum ya shiga gurin da zai keɓe kansa ya raba kansa da wasu shagulgula na rayuwa domin ya bauta wa Allah to kuma in ya zanto in ya shiga da waya wayar nan za ta ci gaba da jan hankalinsa tana haɗa shi da wasu abubuwa wanda ya guje musu a waje to kaga ya zanto shiga da wayar tashi bai da amfani kuma bai dace ba sai zai shiga da waya kuma ya yi ta chatin da abokansa ya shiga group a yi ta chatin da shi ko ya yi ta buga waya a yi ta hira ko ya shiga da waya ya yi ta kasuwancinsa ta hanyar waya yana itikafi ana bugo masa da kasuwa abu kaza nawa ne wani ya zo ya kawo kuɗi bai kawo kuɗi ba an yi lissafi nawa aka samu kaza kaza za wani zai zo ka bashi kaza ya zama itikafin nashi bai yi wani amfani ba idan ya zanto zai yi amfani da wayar nan cikin abin da ya zama masa buƙatar ta zamansa a gurin misali ya yi waya gida a kawo masa abinci misali ya yi waya gida a kawo masa kayan sawa ko wani abu ya taso da gida wanda dole sai an zo an gaya masa an ji me zai ce ya yi masa waya ya ce aje a yi kaza wannan babu laifi amma ya ci gaba da kasuwancinsa ko tattaunawa a cikin waya ta shafi rayuwar duniya da sauransu wannan baya halatta wasu suna cewa idan ya zanto misali ya shiga itikafi a malami ne sai aka yi masa tambaya sai ba da ansa wannan su cewa komai dan shi ma wani bangare ne na ibada a yi masa tambaya akan wani abu na addini ya ba da ansa ta waya yana itikafi wannan babu komai saboda shi ma wannan wani bangare ne na bautar Allah amma haka kawai ta waya ya rika gudanar da kasuwancinsa yana zaune ana masu karatun Qur'ani suna yi masu tasbihi suna yi shi kuma hankalinsa yana can kasuwa yana ta tattaunawa da kwastomomi kaga wannan garba ya bari ya koma kasuwa ya san cewa kasuwancin sai ke
sai wanda yake cewa malam menene ingancin magana da yake cewa riya ba ta shiga cikin azumi
to abin da yasa malamai suke cewa riya ba ta shiga ko ka samu wannan magana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake cewa kullu amali ibn adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi dukkan ayyukan dan adam nashi ne in banda azumi wannan nawa ne kuma ni ne zan yi sakayya da shi da suka ce kaga dukkan ayyuka na dan adam yana yin su ne indai yayi su dan Allah to yana yin su ne dan Allah indai yayi su ga ikhlasi to yana yin su ne dan Allah amma duk da haka Allah ya ce na dan adam ne sai ya ce illa siyam sai azumi fa innahu li wannan nawa ne shi da wasu malamai suka ce saboda shi azumi riya ba ta shiga cikinsa saboda wani abu ne wanda mutum ba ka sanin ba yana azumi sai in kai ka gaya masa ba kamar sallah ba mutum yana tsaye yana sallah kana gani sanda yake sallah nan zai ruku'u zai yi sujjada za ka gane amma da mutum ya zo ya gita yana azumi ba za ka san yana yi ba sannan kuma shi azumi wani abu ne da mutum yana iya yin ƙarya a cikinsa ce ba ya azumi ce yana azumi in ya koma a ɓoye ya ce ya sha ba za a sani ba mutum ba ya sallah za a gane shi amma mutum ba ya azumi ba lallai ka gane shi ba saboda haka in har zai yi azumi ba don Allah ba to ba ya buƙatar ya yi azumin sai ya ta ƙaryar kawai ya rika cewa azumi yake ɓoye ya ci abincin sai sha ya sha don menene zai wahalar da kansa idan ya san cewa zai iya faɗa da baki kuma a yadda me yasa zai yi azumi amma ya zanto ba zai ci ba a ɓoye ba inda ba a ganin sa ba zai ci ba zai sha ba haka wadannan ba dan Allah yake ba me yi amfanin sa to sai suka ce shi ta wannan fuskar ne ba ta shige shi ba amma zai iya yin abin da zai rushe masa azumin zai iya yin abin da zai rushe masa azumin ko da bai azumin ba shige shi ba ya zo da abin da zai iya zama a matsayin riyadin ne misali ya yi azuminsa ya gama don Allah ko yana yin azuminsa duk litinin duk alhamis yana yin azumin aliyayya mulbid amma duk sanda ya shigo cikin jama'a sai ya ringa labari shi fa azumi shi fa kaza kaza ni fa bana barin azumi kaza ya wuce ni kaza to wanda zai iya rusa masa aikinsa don yana yi don aji to kaga anan koda a ce azumin ya yiwu a zatinsa azumin bai lalace ba ba kamar sallah da mutum yake yi wuri ya ta shiga za ta lalace azumi ne ka yi shi ya yiwu amma kuma daga baya ka zo kai wani abin da ya rushe shi to a shahid dai abin da ya sa malamai suke faɗar cewa azumi ba ta shigarsa domin za ka iya ci ka sha a ɓoye ka ce mutane kana azumi amma kuma sai ka fasa ci da sha a ɓoye ɗin ka zauna a hakan in ba don Allah kake ba baya da wani amfanin ka yi shi wannan shi ne ma'anar riya ba ta shiga azumi
ta ce shi kuma ne yake ce malam idan mutum ya yi noma da damuna ya kuma fitar da zakka amma sai ya ajiye amfanin gonar da zumar idan shekara ta zagayo ya sai da amfanin ya sake yin noma shi malam zai sake fitar da zakka ne akan wannan idan zai fitar za a kiyasta kimar kudin amfanin ne ko kuwa za a duba adadin amfanin
zakkar amfanin gona sau ɗaya ake fitar da ita ba sau biyu ba kuma ita zakkar amfanin gona ana fitar da ita ne lokacin da aka yi girbi aka fitar da abin da aka girma wato haqqahu yawma hasadihi ba shekara take ake lissafi ba saboda haka in ya yi girbi amfanin gonarsa ya fitar da zakka shikenan sawa'un ci zai yi sayarwa zai yi ya riga ya masa zakkarsa ko da zai shekara abinsa ba a ce ya dawo ya yi ta zakka ta biyu ba waccan ta farko ta riga ta tsarkake masa dukiyarsa ba a yi wa abu zakka kuma shekara ta zaga a sake masa bayan an masa a farko yana amfanin gona shi zakkarsa shi ne ta farko ɗin nan shi ne shi ba a shar'anta hawalanul haul dukiya ko dabbobi su ne ake cewa idan suka shekara amma shi harkar noma da kayi girbi ka cire abinda ka noma to shi ke sai ka fidda zakkarsa in ka fidda kuma shi ke nan ka fitar
ta sai shi kone ke cima nan yana son a yi bayani game da ko kuma a yi masa bayani game da mutanen da suke ciyar da bayan Allah da haram alhali kuma waɗanda ake ciyarwar ba su san da haram ake ciyar da su ba
ba su da laifi su wanda aka ciyar shi wanda ya ciyar da su ya samu haram har ma ya ba mu wani shine laifin yake kansa haramun ɗin da ya ci ta mutane ko ya kwata ta mutane ko ya damfare su ya cuce su tana nan a kansa kuma za a tambaye shi a kansa amma su waɗanda aka ciyar haramun ba su san haramun aka ciyar da su wannan ba su da laifi
wannan shi kuma yake cewa malam mutum ne ya samu kuɗi daga shugaban wurin aikin su kuɗin da ake badawa da wasu ke cewa alherin ofis to zai iya ciyar da gajiyayyu da wannan kuɗin
ban san wani irin kuɗi ne yake magana ba kuɗi ne na halal ko kuɗi ne na haramu kuɗi na halal ba zai hana ciyar da ya yi alheri da su ya yi sadaka da su ya taimaka ma wani da su na halal ne idan ba na halal ba ne to bai kamata kuma yana karɓar haram ba yana cewa zai yi sadaka da haramu wannan ba halatta so ban san mene ne kuɗin alherin ofis ɗin da yake magana a kansu
to shi ko da ke cewa shi malam ya halatta mutum ya sayi hannun jari a wurin turawa
yin abinda suke kasuwancinsa na halal ne ba wurin shi ai ba a ce kada ka yi kasuwanci da bature ba ko wanda ba musulmi ba in ka ci kalmar bature ba tana nufin wanda ba musulmi ba, shi dai ce wajen turawa tana nufin wanda ba musulmi ba, na fahimce shi. In dai har abin da suke yi na halal ne ba haramun ba ne, ko ba gaure ba ne da haram da halal ka sani, za ka iya kasuwanci tare da su. Sai sharaɗin kasuwanci babu, ba a sharɗanta islam ba, ce wanda ba za ka yi kasuwanci shi ba sai ya zama muslim, a'a. Abin da dai ake nufi shi ne a kiyaye dokokin Allah a cikin shari'a, ba a yi kasuwancin da yake haramun ba. In da haramun to wannan ba wai dan yana bature ba, ko ma waye shi. Ko musulmi ne idan kasuwancinsa na haramun ne ba ya halatta ka yi kasuwanci da shi. So abin da yake daga inda ya fito ko daga addinin da yake ba shi ne abin duba ba, kasuwancin nasa shi ne abin dubawa.
Sai shi kuma ne yake cewa tambayar da ita ce ya halatta a yi salatul ga'ib bayan an yi wa shi wannan mamacin sallah a wata ƙasar daban?
To idan aka riga aka yi mutum sallah, al'asul shi kenan an yi masa sallah, ba sai an sake yin masa salatul ga'ib ba. Salatul ga'ib kamar yadda muka sani an shara'anta ta ne ga wanda ba a yi masa sallah ba, kamar Najashi lokacin da ya rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan uwanku mutumin nan Salihu Najashi ya rasu, ya kira sahabbai suka yi masa sallah. Najashi ya mutu a Habasha yana sarkinsu, yana boye musuluncinsa, yana boye imaninsa, babu wani wanda ya san cewa ya musulunta. Don haka ya ci gaba da zama a matsayin sarkinsu, ya ba ci gaba da yin komai irin nasu, amma ya kuto imanahu. To kaga wannan babu magana in ya mutu a yi masa sallah a can, sai Annabi ya masa sallah. Don haka duk wanda ya mutu a inda ake zaton ba za a yi masa sallah ba. To wanda ya halatta a yi masa salatul ghaibi, wannan shi ne ƙauli rajihi, shi ne magana mafi rinjaye, duk da cewa akwai waɗanda suke halatta yin sallar ga'ibi ko da an yi wa mutum sallah. Akwai amma mazhabar Imam Ahmad suna halatta yin wannan, amma dai ƙauli rajihi shi ne ana salatul ga'ibi ne ga wanda aka san ba a yi masa sallah ba, ko ake da ƙarfin zato ba a yi masa ba, kamar yanzu da ake sha'anin kidnapping ɗin nan. Misali akwai kidnapping ɗin mutum, aka ce ya mutu a hannun ƴan kidnappers, bisa zato mafi ƙarfi shi ne ba a yi masa sallah ba, ko da ko su musulmi ne amma an san baya daga cikin ɗabi'arsu su kashe wani ko wani ya mutu a hannunsu kuma su yi masa sallah. Saboda haka ko da ba su fito sun ce ba mu yi masa sallah ba, ana da ƙarfin zaton cewa ba su yi masa sallah ba, to wannan sai a masa salatul ga'ib.
To wannan shi kuma yake cewa malam menene siyasin cewa idan uba ya bugi ɗansa bayan ya yi masa laifi zai biya ɗan diya har sai in ya roƙi ɗan ya fiya?
To ban san wani a wani addini ba, amma dai ba musulunci ba. Idan uba ya daki ɗansa ya yi laifi a ce ya biya diya, Annabi cewa in ƴaƴanku suka kai shekara goma suka ƙi sallah ku dake su, ba laifi ba ne suka yi? Annabi ya ce ku dake su, kenan Annabi ya ce su yi wani abu da za su yi kuma biya ƴaƴan diya. Ba san dai wanda yake maganar, wataƙila yana maganar ko wata doka ta wata ƙasa ba, ko yana maganar wani addini, amma ba wai musulunci yake magana ba.
To shi kuma yake cewa malam yana da lalura ne ta laka, yace baya iya riƙe alwala sosai, wani lokacin yana cikin alwalar ma ko sallah zai ji kamar iska ta fita daga jikinsa, duk sanda zai yi sallah sai ya sake alwala. Yace sannan yana yin rawatib ba tare da ya yi wata alwalar ba, lokacin tsananin sanyi yace kan yi magariba ba da isha ba tare da ya sake alwala ba, yace amma ba kowane lokaci yake yin hakan ba. Shi ne yake tambayar malam ya masa bayanin yadda zai riƙa yi har zuwa lokacin da Allah zai ba shi lafiya.
To ga wanda yake da larura irin wannan ta ba zai iya riƙe alwala ba saboda wata rashin lafiya da yake fama da ita, abinda malamai suke cewa shi ne zai yi alwala a farkon lokaci, wato zai alfala lokacin da kamar a ce lokacin sallah ya shiga, to sai ya alwala ta yadda zai samu yin nafila ya kuma samu sallah ya kuma samu nafila da take bayan sallah, in kamar akwai ratiba nafila a farko da bayan sallah, wato zai iya yin alwala ya yi sallar wannan abin nan. Amma duka sallah zai sake mata alwala. Akwai malaman da suke halatta masa idan shi kaɗai yake ibadarsa, ya iya jinkirta kamar azahar, ya jinkirta ta zuwa ƙarshen lokacinta, sai ya yi alwala ya sallace ta, kuma ya sallaci lasar. Wato sukan iya cewa ya yi takdim, amma takdim suri, wanda a sura ne yake kamar abin afuwan jam'u ta'khir suri, ya jinkirta sallah amma a sura ƙarshen lokacin azahar, farkon lokacin kuma ya la'asar, ya yi sallah azahar sai kuma ya yi sallah la'asar da wannan alwalar, akwai wanda suka abinna. Amma dai magana mafi inganci shi ne kowace sallah ya yi mata alwalarta, in ya yi sallah ya alwalarta zai yi nafilfil da ake yi tare da wannan sallar, amma wata sallar in ta zo zai yi abinna. Idan ya zanto lokaci ne mai tsananin sanyi, duk sallah zai mata alwala, akwai wahalarwa, to zai iya aljam'u baina salatai, zai iya haɗa salloli biyu, zai iya yin alwala lokacin sallah azhar, ya sallaci azhar kuma ya sallaci la'asar, lokacin magariba ya sallaci magariba ya sallaci isha, kaga ya rage adadin yawan alwalar da zai yi. Zai yi watakila duka sallolin biyar zai musu alwala, watakila ba za ta fi alwala uku ba.
Sai shi ko ne ke tamalan wanda aka sanya masa hannu na roba ko kafa ta karfi, meye ne hukuncin ta idan ya zo yin alwala?
Kenan, wannan zanto ba hannun, wannan zanto gabar da ake wankewa a alwalar babu ita, shikenan wannan faralin ya faɗi daga kansa, ba zai ce bari ya wanke robar ba, ko ya wanke itace kafar kata, ko ya wanke a'a, shikenan idan babu kafar inda ake wankewa, wanda ya yi sata aka yanke masa hannu, to kaga faralin da dai shi wannan akwai saura zai iya wankewa, amma kamar wanda aka yanke kafarsa, kafa aka yanke zuwa idan sawu, kaga nan ne daman faralin wanke kafa. To shikenan ita wannan kafar ba za ce to ya wanke dungulman ba, a'a, shikenan wannan faralin ya faɗi.
To shi kuma da yake cewa menene hukuncin matan da suke leƙe da kuma kafa majalisa a kofar gidajensu suna hira?
To wani abun a al'adance ma, ko ba a je addini ba, zan san cewa ba ya da kyau mace ana son ta zama mai kame kai, ta zama mai sutura. Allah ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, idan za ku tambaye su wani abu na amfani, ku tambaye su ta bayan shamaki. Wato ana so ya zanto mace tana cikin shamaki, ba ta fito ta zauna akan hanya ba, mutane suna wucewa suna ganin ta, ko ta zauna ta sa shimfiɗa ana hira, wanda baya ma daga cikin ɗabi'u masu kyau ko al'adar Bahaushe, ita ba ta zuwa ta yi shimfiɗa a waje ta zauna. Saboda haka baya halatta, ana son mace ta tsare kanta, ta tsare mutuncinta, sai za ta zauna hira akan hanya, wanda baya daga cikin mutunci. Ko namiji sai da aka sharɗanta masa sharuɗa in zai zauna, gaddul basar, raddus salam, i'anatul malhuf. Annabi ya faɗi wasu abubuwa, ya ce duk wanda zai zauna akan hanya sai ya ba wa hanya haƙƙi. Ita wannan namiji kenan, da bare mace. Sadaka mace, Allah ce wa qarna fi buyutikunna, ku zauna a gidajenku, a gida take ayyukanta, a gida take rayuwar ƴaƴanta, a gida take kula da mijinta, a nan take samun hutunta, nan ne ma'aikatarta, nan ne duka wajibanta suke da mas'uliyar ɗinta, a nan cikin gidanta suke. To ta zauna a gidanta ta kula da waɗannan, amma ta fito titi ta zauna mai take yi? So ba ya halatta.
Kamar Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. Sai kuma za ku aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta cikin shirin namu ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-36-14-55 ko kuma cikin adireshin email na fatirinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Kamar da shehi malamin namu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Ijo Lemo, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri, Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.